Sashen Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Alhamis 5 ga watan Agusta na shekarar 2021. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa wasu 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Niger sun bugaci majalisar ta dakatar da kwangilar ginin otal da ake gina musu a matsayin masauki a Yamai. Hukumomi a gundumar gidan Rumji a cikin jihar Maradi sun ce la'akari da matakan tsaro masu kwari da hukumomin Niger suka dauka, kwanciyar hankali ta dawo a yankin. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma Zainab Babaji tana tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya. To amma kafin nan, ga Hanifa da labaran duniya.
Kamfanin sarrafa magunguna Madena ya ce rigakafi na ci gaba da tasiri da ya kai kashi 93 cikin 100 bayan wata 6 da yin kashi 2 na alluran. Kamfanin na Cambridge da ke Massachusetts ya bayar da wannan sanarwar ne a wajen wani taro a yau Alhamis. Mun gamsu da rigakafin COVID-19 da ke nuna tasiri na kashi 93 cikin 100 na tsawon wata 6, amma kuma mun gane cewa nau'in Delta yana zama babban barazana. Saboda haka za mu saka idanu, a cewar Stephen Bansell, babban jami'in zartarwa na Madina. Kamfanin ya kara da cewa yana da kwarin gwiwa za a buƙaci yin wata allurar rigakafin kafin hunturu, amma jami'an lafiya sun ba da shawara kan ƙara ƙarfafa rigakafin a yanzu zai fi. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kira ga ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da kansu ba da rigakafin mai ƙara kuzari har sai sun tabbatar da cewa rigakafin na farko sun isa ƙasashe masu talauci. A ɗaya ɓangaren kuma, kamfanin Pfizer da haɗin gwiwar kamfanin Jamus BioNTech sun sanar a kwanan nan cewa rigakafin su ya yi tasiri bayan 'yan watanni da yin kashi na 2 na alluran. A ranar Alhamis dinnan ne, 'yan sandan kwantar da tunzuma na Tanzania suka kame mutane da dama da suka fito zanga-zangar nuna goyon baya ga shugaban adawa Freedom Mbowe da aka tsare yayin da aka ɗage shari'ar da za a yi masa. An kama Mbowe da wasu jami'ai daga babbar jam'iyyar adawa ta Chadema a watan da ya gabata yayin da suke shirya wani taro kan gyaran kundin tsarin mulki. Ana tuhumar ɗan shekara 59 da haihuwa ne kan bada tallafi ga 'yan ta'adda da kuma makircin da ya haifar da matsala kan kungiyar kare haƙƙin bil'adama da kuma ƙasashen yamma akan demokaradiyya a ƙarƙashin sabuwar shugabar Tanzania. Ana sa ran Mbowe ya bayyana a gaban kotu a babban birnin Dar es Salaam a ranar Alhamis ta faifan bidiyo da aka hada daga gidan yari, amma kuma sai aka daga ƙarar zuwa Juma'a saboda matsalar layi a bisa ga cewar lauyansa Kibatala. Sabon nau'in cutar corona Delta na ƙalubalantar matakin da ƙasar China ke ɗauka na daƙile yaduwar cutar, inda take killace birane, lamarin da yasa ake gargaɗin cewa shugabannin ƙasar China na buƙatar ɗaukan wani mataki na daban da ba shi da tsauri ainin wajen shawo kan cutar. Jam'iyyar Kwaminisanci mai mulki ta sake ɗaukar matakin hana shiga ko fita daga ƙasar China, yayin da ta hana shiga wani birni mai yawan mutane miliyan 1,500,000, inda aka dakatar da sauka da tashin jirage, aka kuma umarci gagarumin aikin gwaji ga kowa a waɗansu sassan biranen. Ɗaukar irin wannan matakin ba sani ba sabo da kuma killace duk wanda aka samu yana ɗauke da cutar ya taimaka a bara wajen daƙile yaduwar cutar a ƙasar China, sai dai ya tauye rayuwar miliyoyin mutane ta yau da kullun da kuma janyo illa a fannin ayyuka. Dalili kenan da ake gargaɗin ƙasar ta China ta koyi darasi ta nemi wani matakin daƙile yaduwar cutar ba tare da ta kafa dokar fita da kuma gurguntar da harkokin tattalin arzikin ba. A bara, China ta rufe galibin cibiyoyin tattalin arzikin ƙasar da ya kasance mafi girma na biyu a duniya, ta kuma katse shiga birane da ke da adadin mazauna miliyan 60. Lamarin da ya janyo koma bayan tattalin arzikin Beijing mafi girma cikin shekaru 50 kafin aka ba da izinin buɗe harkokin kasuwanci da kuma tafiye-tafiye a cikin kasar a watan Maris din shekara ta 2020. A yau Alhamis, Isra'ila ta ƙara zafafa mai da martani kan hare-haren roka da aka kai mata cikin wannan makon ta wajen kai hari ta jirgin sama kan Lebanon. Bisa ga cewar jami'ar ƙasar Lebanon, rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a wata sanarwa cewa an kai harin jiragen saman ne kan wuraren da aka harba rokar jiya da kuma waɗansu wurare daga inda aka riƙa kai wa Isra'ila hare-hare a lokutan baya. Rundunar tsaron ƙasar Isra'ila ta ɗora wa ƙasar Lebanon alhakin harin, ta kuma yi gargaɗi akan duk wani yunkurin cutar da Isra'ilawa 'yan farin kaya da kuma yaucin ƙasar ta Isra'ila. Isra'ila da kuma ƙungiyar mayaƙa ta Hezbollah sun yi ƙazamin faɗa na tsawon wata guda a shekarar 2006, inda aka kashe 'yan ƙasar Lebanon 1,200 wanda galibin su farin kaya ne, da kuma kimanin Isra'ilawa 160 galibin su sojoji. Sai dai yakin bai hana kungiyar mayakan barazanar kai hare-haren roka ba, yayin da jami'an Isra'ila suka ce makaman roka da kungiyar Hezbollah take da su yanzu suna iya kai hari a ko'ina a cikin kasar. Babu wanda ya dauki alhakin harin rokar da aka yi daga kasar Lebanon. Kungiyar Hezbollah kuma bata ce komai akai ba. Tashar talabijin ta Hezbollah Al-Manar ta labarta cewa Isra'ila ta kai harin jirgin sama da misalin karfe 2 na asuba yau Alhamis a wani wuri da ba kowa a ƙauyen Mahmudiyya da ke lardin Maryajun. Shugabar hukumar raya ƙasashe ta Amurka USAID a takaice, Samantha Power, ta ba da ƙarin haske game da abin da ya ta bayyana da cewa ƙaruwar matuƙar buƙatar ba da agaji ga jama'a a Ethiopia a daidai wannan lokaci da al'amura suke ƙara yin ƙamari. Mrs. Powers ta yi wannan tsokaci ne jiya Laraba a lokacin wata tattaunawa da jami'ai a ƙasar. Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ɓangarori suna kira da a kawo ƙarshen rikicin da ake yi a lardin Tigray, wanda ya tirsasawa dubun dubatar mutane barin gidajensu, yayin da kuma wasu miliyoyi suke matuƙar buƙatar agajin jin ƙai. Jagorar ta USAID Samantha Powers ta ayyana lamarin a matsayin wani bala'i da mutane suke ciki. Tana mai cewa ya kamata dukkan ɓangarori da ke cikin wannan rikici su hanzarta tsagaita wuta. Ta ƙara da cewa toshe hanyoyi ya tauye damar rarraba kayayyakin agaji, wanda hakan ya sa kayan masarufin suke jibge a rumbuna daban-daban ba tare da sun isa ga mabuƙata ba. Ya kamata ma'aikatan agaji su samu 'yancin yin aikinsu, haka kuma bai kamata a kai masu farmaki ko cin zarafinsu ba, kuma suna buƙatar shiga kowane lungu ba tare da tarnaƙi ba domin isa ga al'ummar Ethiopia mabuƙata gaya, waɗanda 'yan agaji suke ƙoƙarin kuɓutar da rayuwarsu, a lafazin Mrs. Power.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, wasu 'yan majalisar dokoki sun buƙaci majalisar ta dakatar da ayyukan ginin otel ɗin da aka baiwa wani kamfanin kwangilar ginawa a matsayin masauki ga 'yan majalisar. A wata takarda da suka saka wa hannu 'yan majalisar, su kimanin 40 sun ce ba za su lamunci a kashe maƙudan kuɗaɗe a kan irin wannan aiki ba a daidai lokacin da ƙasar ke fama da tarin matsaloli musamman sha'anin tsaro. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemumunu Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Miliyan 15,000 na sefa ne aka bayyana cewa za a kashe domin gina wa 'yan majalisar dokokin ƙasa otel a birnin Yamai a matsayin masauki. A ci gaba da ɗaukar matakan inganta yanayin rayuwa da ta aikin wakilan al'umma, a cewar majalisar. Wannan kuduri ya sha suka daga wajen wasu 'yan ƙasa a kwanakin baya, saboda a cewar su ɓarnar kuɗi ne a lokacin da ƙasa ke matuƙar buƙatar kuɗaɗen da za a tunkari matsalar tsaron da ake fama da ita. Abinda ya ja ra'ayin wasu 'yan majalisa su kimanin 40 suka buƙaci shugabancin majalisar ya dakatar da wannan kwangila. Honorable Amadu Gulo na daga cikin 'yan majalisar da suka saka hannu a kan wannan takarda.
Talakawan da suka zaɓe mu, mun ji suna zancen za a kashe ma difitoci miliyar 15 ba kaɗan. Kenan saboda haka ne muka ce a maido wannan abun, dole ne mu bi haƙƙinsu. kun mun ji abu saboda mu ma kamar yadda kuma kuka ji mu ma a waye ne muka ji wannan abu
wato honorable kuna nufin kamar akwai bukatar dai ayi haske a wajen bayar da wannan kwangila
mu dai abin da muka ce abu sa wannan takarda a maido wannan dakin shawara saboda talakawa su san sun zabe mu haƙƙin su ne in suna magana mu ma mu maida martani shine muka gwada ma mun gwada matalaka muna tare da su shine muka aje wannan takarda
tani wannan yunkuri na ƴan majalisar ya fara samun goyen baya daga wasu kungiyoyin kare haƙƙin jama'a shugaban kungiyar MPCR Nuhu Muhammadu Arzika na cewa akwai alamar hazo tattare da wannan kungila
kundin tsarin mulki na ƙasa kuduri na 41 ya nuna cewa arzikin ƙasa arzikin al'umma ne duk lokacin da dan ƙasa ya ga ana son ai ba daidai ba ana yin abin da bai kamata ba wajibi ne ka gudun moshi na garkuwa ga kayan ƙasa zuwa ga masu niyya almundana masu niyya rubda ciki masu niyya wata yaudara muna goyen bayan waɗanda ƴan majalisar da suke huddo wannan sanarwa da wannan niyya cewa wannan magana komi a dakantar da shi a kawo ta a majalisa a yi magana a ba da bayani a huddo dalla-dalla a nuna wai abin da aka yi ya bi hanya ko bai bi hanya ba.
Kawo yanzu babu wani martani daga bangaren shugabancin majalisar a hukunce kasancewar wannan dambarwa ta taso ne a wani lokacin da 'yan majalisa ke hutun ƙarshen taro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar din inda hukumomi a gundumar gidan rumji a cikin jihar Maradi sun ce la'akari da matakan tsaro masu kwari da hukumomin Nijar suka dauka. Yanzu haka kwanciyar hankali ta dawo a wannan yankin da ke iyaka da jihohin Sokoto da Zamfara a Najeriya da a can baya 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane suka addaba. Haruna Mamman Bakwa gare ka.
Ɗaya daga cikin jihohin jamhuriyar Nijar da ke fuskantar barazanar tsaro ta la'akari da halin da arewacin tarayyar Najeriya yake ciki musamman na 'yan bindiga daɗi masu satar shanu da garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ita ce jihar Maradi ɗaya wurin da can baya a jihar ta Maradi ta fuskanci matsalolin tsaro ita ce gundumar gidan Rumji inda magajin garin babban birnin wannan gundumar ya bayyana min matakan da hukumomin jamhuriyar Nijar suka ɗauka domin toshe duk wata kafa mai bullowa a wannan yankin daga Najeriya da ke iya zama turjiya wa zaman lafiya.
Sunana Osman Dambuga ni ne shugaban da'ira ta gidan Rumji cikin jihar Maradi. A bisa matakai waɗanda gwamnatinmu ya ɗauka don kare jama'a da dukiyarsu. Na ɗaya dai wanga yanki da nake mazance yanki ne wanda ya shahi iyakan mu a nan gunduma gidan Rumji da makwabciyarmu Najeriya musamman sabon birni a cikin jihar Sokoto da nan wajejen su shinkafi a cikin jihar Zamfara. Muna da wannan bataliya da ake ce ma CMCF banda shi akwai wannan patrouille mixed banda shi akwai patrouille departemental.
Yanzu haka dai akwai jama'ar da suka arcike daga garuruwansu na jihohin Sokoto da Zamfara da ma waɗansu na garuruwan iyaka da Najeriya na jamhuriyar Nijar da ke zaman gudu hijira a gundumar gidan Rumji. Amma matakin da jamhuriyar Nijar ta ɗauka a wannan yankin jamhuriyar ta Nijar na wanzar da zaman lafiya.
A halin yanzu in ka wuce iyaka ƙasar mu ka shiga cikin Nijeriya har da kwata muka cin kilo 30 duka waɗannan garura jama'an mu na nan ƙasar sun tsare su kenan suna zaune yanzu haka zancen da muke ma suna ci gaba da ayyukan su na noma sai dai irin wangada hari na bazata wanda in an yi nan yau a yi can gobe wanda shi kuma wani sun sake salo ne su ɓaran da da motuna suke zuwa yanzu kuma sai ka ga mutum biyu mutum uku waɗanda ba azatan ma ɓarai ne su ne ke zuwa su yi wannan shammata. Lalle tun da har yanzu ban mu ce an ƙare da waɗannan ɓarai sai in ce barazana ta har yanzu wannan sace-sace ne da ake da makamai tun da kidnapping ɗin ma yanzu sun bari kidnapping an tuka ya rage he da zato ga kwanukan baya. Ga wadancan sartu gabarawar haka yan muka dauka sai mu ce yanzu babu kidnapping fi sibillah tunda yanzu an kaddi ba cikin wagga shekara energy bai wuce mutum guda dai wanda za a ce gashi an dauke shi an tahe da shi har an nemi kudin hasa kai babu shi ma
yayin da kwanciyar hankali ke dawowa a garuruwan jamhuriyar Nijar a makwabciyar ta hankula na kara tashi a waɗansu wurare domin yanzu haka mutanen jema ta tarayyar Najeriya jihar Sokoto a cikin karamin hukumar mulkin Illela suna huskantar barazanar dawowar ɗan bindiga dadi da zaran basu cika musu naira 200,000 ba daga cikin naira 2,000,000 da suka ce sai sun basu ko kuma su gane kuren su Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman bako yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman
Matsalolin rashin tsaro a wasu kananan hukumomin da ke arewacin jihar Plateau a cikin ƴan kwanakin nan sun zafafa lamarin da ya janyo asarar rayuka da dama daga bangarorin Fulani makiyaya da manoma. Ɗaruruwan gonakin manoma ne aka sassare, gidaje da dama aka kona, yayin da makiyayan ke cewa su ma an kashe musu dabbobi aka kuma sace waɗansu. Rikici tsakanin makiyaya da manoma dai ba sabon batu bane, to sai dai lamarin ya dauki sabon salo na kai hari da ramukan gayya. Duk da lamura marasa daɗi da suka auku a baya, bangarorin biyu na ganin samo hanyoyin warware matsalolin sune abin dubawa don samun zaman lafiya da ci gaba. Prince Robert Ashidodo shine shugaban kabilar Irigwe dake karamar hukumar Basa a jihar Plateau. Ya shaida mun cewa gwamnati na da gagarumin rawa da za ta taka wajen samar da zaman lafiya a yankin.
Gwamnati ta tashi sai dokar Najeriya yana tsare kowa ya bashi yancin zama. Gwamnati ta hukunta duk wanda an same shi da damuwa. Domin wannan abin da muke samu yau gobe is because wanda an san su da laifin nan ba a kama su a hukunta su.
Yawanci idan abu ya faru haka abinda kowa yake fara fadi shine gwamnati sannan kuma idan ka duba irin wayannan al'amura kafin gwamnati ta shigo ya kamata a ce ku mutanen nan a ce bangarorin nan guda biyu kun sasanta kanku kafin ma a ce gwamnati ko wata hukuma ta zo me kake ganin kaman mutanen ma ya kamata su yi ko da bangaren Fulani ne ko kuma bangaren kabilar Irigwe ne
a yanzu nan da nake gana da ke san an ji ma za mu ji meeting domin akwai wata committee da aka kafa akwai Irigwe akwai Fulani akwai Rukuba akwai mutanen Gelo akwai mutanen Don lokacin da shi wannan GOC ya ka an bashi wannan aiki sabu sai kira sai kafa committee nan to muna kan sasanta mu san menene root causes na wannan abu idan muna tunanin haka sai abun yana kan barkewa to su wane ne suke wannan abu ina ne suke fito su yi wannan abu domin a ganin mu ba ainihin Fulani da suke zama a nan din ba waɗansu mutane ne ake kawo su su tare mana da hankali abinda muke ganewa kenan su wayanda suke tare da mu kai mun gaya miki ba mu kai ban samani suna cikin wannan abu ba za su iya yin wannan abu ma ba kuma mun gaya wa su police mun gaya wa su tutiran da mun ce akwai wayanda an kawo su mu kuma ba mu da karfi mu tuge su a gurin
A bangare guda kuwa shugaban kungiyar Meyetti Allah Cattle Breeders a jihar Plateau Alhaji Nura Muhammad yace ba sa jin dadin abubuwan da ke faruwa don haka suke shawartar gwamnati da ta kara azama wajen samar da zaman lafiya
Abubuwan da suke faruwa abubuwa ne kallaman abubuwa da babu kyau babu dadi ba hankali a ciki gaskiya wannan karan gwamnati ya kamata ta tashi a tsaye domin in gwamnati ba ta tashi a tsaye ba ba wanda zai iya gyara wayannan abubuwan su gyaru Gwamnati ne za ta taso ta haɗa kan al'ummai musamman ita gwamnati da jami'an tsaro da shugabannin addinai da shugabannin kabilu da sarakunan gargajiya da sauran masu faɗa a ji a jihar duk a zauna a zo a duba me matsalar yaya za a gyara ta idan ba haka ba ko irin wayannan abubuwan ana yin su tun da dadewa a zauna a yi reconciliation a yi wane ne a yi menene amma har yanzu dai abubuwan suna tafiya suna baci suna lalacewa akwai abin da aka rasa a cikin duk ayyukan da ake yi don haka a zauna a yi amfani da kwakwale a zauna a binciki da kyau a gano me ina matsalar take, sannan kuma ya za a magance ta. Kuma duk abin da za a magance nan, in ba a yi adalci tsakanin mutane biyu ba, to dole matsalar za ta ci gaba da faruwa. Ta haka ina kira da babban murya gwamnati ta zama mai adalci, ta kuma tashi a tsaye don ta magance wannan abubuwa.
Daga gefen gwamnati kuwa, kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau, Mr. Dan Manja, ya ce masu cewa gwamnati ba ta ƙoƙari wajen lamuran tsaro ba su yi wa gwamnatin adalci ba, lura da irin matakan da ta shimfiɗa don zaman lafiya.
Duk waɗanda suke cewa wai gwamnati ba ta yi komai ba, ya kace abin da ya kamata ta yi ba, ba su yi wa gwamnati adalci ba. Domin duk abin da gwamnati ya kamata ta yi, ta yi har ta ɗara ma. Akwai motoci da babura da gwamnati take taimaka ma 'yan tsaro da kudade da ake taimaka musu na gudanarwa na yau da kullum. Akwai cibiya da aka kafa ta zaman lafiya wanda take zama da alumai jifa-jifa ana yi. Akwai wata kungiyar mu ta Operation Rainbow, wato kamar ta 'yan sanda ne da aka kafa na jiya lokacin Goodluck Jonathan da ya ba da hurumin ayi haka. Ana tallafa musu da kudade da kayan aiki daidai gwargwado. Kusan ma a ce gwamnati tana roƙon jama'a ne batun zaman lafiyan nan.
Me kuke yi domin tallafa ma mutanen da suka gudu daga mahallansu?
Jiya da aka tashi a security meeting da aka yi, shi mai girma mataimakin kadashin gwamnan jihar Plateau, akwai kungiya ta tallafa da iri wanda da ake kiranta da Turanci SEMA, wato State Emergency Management Agency, suna da hurumi. An ba da doka, mai girma gwamna ya ba da hurumi su je su duba idan wajen kwanciya ne, tana da musu inda za su fake tukunna, tana da musu abinci daidai gwargwado da za su taimaka, tana da musu duk abin da zai zama na muhalli wanda zai taimaka musu. Daga baya za a zo a yi kididdiga, shi mai girma gwamna ma ina da shiri zai je duba waɗannan gurare ya tabbatar menene ya faru.
'Yan majalisar dokoki su ne suka fi kusa da jama'a, suke kuma bibiyan abin da ke damunsu don yin dokokin da zai ba su rayuwa mai inganci. Honorable Timothy Danton da ke wakiltar karamar hukumar Yom a majalisar dokokin jihar Plateau ya ce suna kan zaman tattaunawa don gano inda matsalar take da zummar magance shi.
Ba mu taba zata cewa har wa'insu mutane za su irin wannan tunanin je su yayyanka haske daga gona a gona wanda bai riga ya nuna ba, suna kuma ko sun sami mutum su kashe ko su yayyanka hasin, wani ya ba mu mamaki sosai. Kuma mun ta kokari mu gane ko me dalilin da yasa ake hakan, har yanzu ba mu gane ba. Amma dai mun san cewa ya dade akwai wanda suna kokari dai su ga wanda suna ke zaune a wayannan wuraren sun tashi san bar musu garin ya zama nasu. Kowane lokaci wannan abun ya faru, muna gudun gida mu sauri mu ga yawa jama'a, kada kowa ya dai ci zai rama ko kuma ya doke doka hannunsa ba. Mu bar gwamnati, mu bar jama'ar sara su yi abin da ya kamata su yi. Kuma wannan shine shawara na gare su a kowane lokaci, wanda suna aikata wannan abun kuma ko da menene dalili su fito su fada. Idan abu ne wanda gwamnati za ta iya yi ko kuma wanda ya zama wa'annan mutanen za su iya hakuri da wayansu abubuwa domin a yi zama lafiya, sai a tattauna. Ba abin da ya fi a tattauna a gane me yake damuwa tsakanin mu ba.
Shi ma Honorable Musa Aga da ke wakiltar Irigwe Rukuba a majalisar dokokin jihar ta Plateau ya buƙaci jama'a ne da su rungumi zaman lafiya.
A matsayina dan majalisa, aiki na shi ne nedin dokoki. Mu ba kamar executive arm da mu nan yi doka mu ce dole ne a enforce nata ba. To kullum akan wannan zance muna ihu a majalisa kullum domin abubuwan da suke faruwa da constituencies namu. To a matsayin mu as the links tsakanin karkara da gwamnati, duk ran da muka ji cewa an yi attacks, mukan je floor na majalisa mu tar da shi, mu yi maganganu kuma muna kai maganganu. A yanda nake magana shi kakaki, domin ya gan cewa wannan matsala da ke damun mu a Plateau an samu biyan bukata, mun sa meeting da jami'an tsaro.
Mafi yawan jama'ar da lamarin ya shafa suke kuma gudun hijira suna cikin yanayi na ɗimuwa da suke buƙatar taimako na gaggawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a taƙaice.
Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na gidan Radio Murar Amurka. A daidai wannan lokaci da muke kawo muku takaitattun labaran wasanni. To ganin cewar gasar wasannin motsa jiki ko kuma Olympics 2020 da ake gudanarwa a birnin Tokyo a kasar Japan ya kusan kammaluwa. Zamu duba irin rawar da kasashen Afirka suka taka a gasar. Shi dai gasar an fara shi ne a ranar Juma'a 23 ga watan Yuli, da kuma kare shi a ranar Lahadi 8 ga watan Agustan shekara ta 2021. Kasar da ta fi samun lambar zinariya halin yanzu kafin kammala gasar kwata-kwata ita ce kasar Sin ko kuma China, tana da zinare guda 33, sai kasar Amurka mai lambar zinare guda 28, sai kasar Japan mai masaukin baki kenan tana da zinare guda 21. Idan muka dawo nahiyar Afirka, kasar Afirka ta Kudu tana da lambar zinare guda 1, sai kuma kasashen Habasha da Kenya, Uganda da kuma Tunisia mai lambobin zinare guda kowaccensu. Kasar Najeriya ba ta cikin jerin kasashen da suka samu lambar zinare, amma dai ta samu lambar azurfa guda da kuma na tagulla shi ma guda. To a dangane da wannan yanayi da Najeriya ta samu kanta ciki, sai na tutubi mai sharha akan harkokin wasanni a Najeriya, Mr. Shola Michael, domin sanin matsalolin da kasar ta shiga ya kawo mata koma baya a gasar na Olympics.
To matsaloli dai a Najeriya ba yanda muka zata ba haka muka zo muka samu ba. Duk mu abin da hukumar ta gaya mana shine a shirye ake za a ji a wannan wasan kuma a dawo da murna. Murna ya koma ciki saboda abin da ƴan Najeriya suke tsammanin za a samu to ba shi ake samu ba. A yanzu haka ma akwai dan wasan Najeriya wanda zai wasan na ƙarshe na wanda ake jifa wani guduma haka. A yanzu da nake maka bayani rigan da zai sa a yau da zai wannan wasan don zai da tsakan dare ne washe garin gobe kenan, riga ɗaya yake da ita, ya je yana wankewa ne, ya ɗauki bidiyon kansa yana wankewa yana cewa to gashi zai shi ya samu zuwa wasa na ƙarshe wanda yana ganin Allah da zai samu nasara, amma babu rigan da zai sa, sai dai kuma ya wanke wanda ya sa a wancan lokacin yana jiran ya bushe sannan ya sa. Abun ya lalace, abun dariya ne. To ni gaskiya dai ban yi tsammanin a mulkin shugaba Buhari ganin wani abubuwa za dinga faruwa ba, saboda ana ganin shi mai gaskiya ne wanda kuma ke da lura. To amma a wannan yanayin wanda suke mukarabansa gaskiya sun yi sake.
To ba ganin watakila shi ministan wasanni bai tsaya ya yi aikinsa yadda ya kamata ba.
Ai ba wai bai tsaya ba ne, bai yi aikin da ya kamata ba ne, saboda inda ya yi abin da ya kamata irin wannan abubuwan ba za su faru ba. Kafin ma je wannan wasan akwai yan jita-jita tsakanin shi da hukumar da ke lura da wasannin motsa jiki AFN, Athletic Federation of Nigeria, sun rabu kashi biyu tun daga da aka soma samun matsala. Bangare daya suna tare da Puma masu yin kayan guje-guje kuma har sun samu, amma minista ya ce shi bai da masaniya a wannan ba za a karba ba, sai ya kawo wata kamfani daban. Idan baka manta ba, yaranmu sun tafi Tokyo ba su da kayan sawa, sai da suka kai can washe garin ana gobe za a bude wasan, sannan aka kai musu kayan da suka sanar da aka bude wasanni. Shi yasa duk abin da muke tsammani za su samu ba sa samun shi.
Musa Shola Michael kenan, mai shari'a kan harkokin wasanni a Najeriya. Abdulhamid Muhammad, Murar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulhamid Muhammad, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Mun ji cewa kamfanin sarrafa magunguna Moderna ya ce rigakafinsa na ci gaba da tasiri da ya kai kashi 93 cikin 100 bayan wata 6 da yin kashi na 2 na alluran. Kamfanin na Cambridge da ke Massachusetts ya bayar da wannan sanarwa ne a wajen wani taro a yau Alhamis. Sai kuma a ranar Alhamis dinnan ne ƴan sandan kwantar da tarzoma na Tanzania suka kame mutane da dama da suka fito zanga-zangar nuna goyon baya ga shugaban adawa Freedom Bowe da aka tsare yayin da aka dage shari'ar da za a yi masa.
To masu sauraro, baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku jo sa abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin, da Jule Leather Croatia da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.